Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran a jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Masauraro Tamar Abari ce ke sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku ne daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar 'yan kasuwar Najeriya ta nuna damuwarta game da dokar tilasta amfani da takunkumi ko face mask da gwamnatin kasar ta kafa. A jamhuriyar Niger kungiyar nan da ke yaki da cin hanci da rashawa INLC reshen kungiyar Transparency a Niger din ta yaba da matakin da hukumar da ke yaki da cin hanci a kasar ta dauka. Na kwatar kudaden haraji da suka makale a hannun kamfanoni da masana'antu. Har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger wata baraka ta kunno kai a cikin kungiyar masu tsukuwar dawaki ta birnin Kwani. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana. Sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai saita muhangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau din nan Alhamis. Duk da cewa kalaman nasa ba lalle su iya fayyace takamaiman hanyar da Amurka za ta tunkari abokan gabarta na kasashen waje ba da suka hada da China, Korea ta Arewa, Russia da Iran ba, ana kyautata zaton Biden zai gabatar da irin tashi muhangar ta salon hada kai don a fuskanci matsalolin duniya tare. Jiya Laraba, sakatariyar yada labarai ta fadar White House Jen Psaki ta faɗi yayin wani bayani da ta gabatar cewa Biden zai magana kan wasu batutuwa amma ba zai bayar da takamaiman manufofinsa kan harkokin waje ba. Psaki ta ce shugaban na Amurka yayi imanin cewa dole ne Amurka ta yi aiki kafa da kafa da kawayanta wajen tunkarar China. Mai magana da yawo ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price shi ma ya faɗi hakan a lokacin da yake ganawa da manema labarai a yammacin jiya din. Kasar Ghana jiya Laraba ta zama kasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci. A cewar ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a ta kasar, ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa kungiyar ta kasance kungiya shigin ta fascist masu kyamar sauran mutane wacce ta taka muhimmiyar rawa a cikin tawayen da aka yi a harabar ginin majalisar dokokin Amurka a Washington. Ma'aikatar ta ce dama can jami'an na Canada na duba yiwuwar daukar wannan matakin, sai kuma ga tawayen nan na ranar 6 ga watan Janairu wanda ya karasa aka dau wannan matakin. Kungiyar da mamobinta sun fito fili suna karfafa gwiwa shiryawa da kuma gudanar da ayyukan tashin hankalin akan waɗanda suke ganin sun sabawa aqidinsu da imaninsu na siyasa, in ji ma'aikatar. Wannan ayyanawar za ta baiwa 'yan sandan Canada damar daukar laifuka da kungiyar ta aikata a matsayin ayyukan ta'addanci tare da baiwa hukumomi damar kwace kadarorinta. Masu sauraro, kada ku manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yawancin cin zarafin yara da ake yi a Sudan ta Kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018, amma ana ci gaba da keta hakkokin. Rahoto ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mummunan take hakki da ya shafi yara 618 a duk fadin kasar tsakanin Yulin 2018 da Yunin 2020 tare da jihar Central Equatoria wadda ke da mafi yawan waɗanda abin ya shafa. Akasin haka a tsakanin October 2014 da Yuni 2018, Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mummunan cin zarafin yara sama da 9,200 a Sudan ta Kudu. Cin zarafin ya hada da daukar mutane cikin kungiyoyi masu dauke da makamai, kisa da nakasa, cin zarafin mata da suka hada da fyaɗe, satar mutane, kai har-hare a makarantu da asibitoci da hana bayar da agaji. Donald Trump baya cikin Fadar White House amma har yanzu tasirin tsohon shugaban na Amerika na nan a majalisar dokokin Amerika inda tarzomar da magoya bayansa suka yi a ranar 6 ga Janairu ya haifar da rarrabuwar kauna a cikin jam'iyyar Republican. Wakilan jam'iyyar Republican sun hadu a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar jam'iyyun su biyu dake bangare guda na muhawarar da ake yi kan Trump. Liz Cheney na Wyoming shugaban jam'iyyar Republican ta uku a majalisar da kuma yar majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene ta Georgia wanda ta nuna goyen baya ga ra'ayin NCP ta farar fata masu zargin akwai makirci a kungiyar. Abinda ake magana akai shine ko a sauke wanda ke goyen bayan Trump Greene daga ayyukan committee nata ko kuma a cire Cheney daga kungiyar shugabannin jam'iyyar Republican saboda kuri'ar ta ta tsige Trump. Wadannan shawarwarin za su tilasta yin alƙalanci ko dan Republican din za su kasance masu biyayya ga Trump da magoya bayansa ko kuma su nisanta daga tasirinsa. Shugabannin majalisar dokokin Amerika sun halarta a babban zauren ginin majalisar ta Amerika jiya Laraba don nuna girmamawa ga jami'in yan sanda na majalisar Brian Sitnick wanda ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a lokacin da magoya bayan shugaba Trump suka kewaye ginin majalisar a ranar 6 ga Janairu. Gawar Sitnick ta isa ginin majalisar na Capitol Talata a wani gagarumin biki wanda ya kunshi jami'an yan sanda na Capitol da dama wadanda suka tsaya a yayin da aka dauki akwatin gawarsa zuwa matakalar babban zauren. A jawaban da aka yi yayin wata hidima jiya Laraba, shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta kira Sitnick dan kishin kasa kuma tace ba za a taba mantawa da shi ba. Tace kowace rana lokacin da mambobin na Congress suka shiga ginin Capitol wannan haikalin demokradiyya za mu tuna da sadakawar da yayi.
Da la labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. Yayin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan dokar tilasta amfani da amawali wato face mask a wani mataki na yaki da yaduwar annobar coronavirus. Wata sabuwa ta kunno kai inda hadakar kungiyar yan kasuwa a Najeriya ke nuna damuwar su game da yadda gwamnati bata yi shawara da su ba kafin daukar wannan mataki. Yan kasuwar sun kuma koka da cewa ba wani tallafi da suka samu da zumar rage radadin da suka fuskanta sanadiyar annobar. Ga dai rahoton da Ibrahima Abdulaziz ya hado mana daga Yola.
Hadakar kungiyar yan kasuwar ta Najeriya ta ma koka ne da cewa ko a baya lokacin da aka kafa dokar hana fita akwai wasu jihohin da yan kasuwar su ba su samu tallafin koda kwandala ba, wanda don haka ne ma suke fatan cewa wannan karon ba za a mance da su ba. Alhaji Muhammad Ibrahim Itisis da ke ma zama shugaban hadakar kungiyoyin yan kasuwa a jin Arewa 19 da babban birnin tarayya Abuja ya koyi fatan cewa wannan karon ba za a mance da yan kasuwan ba.
Hausa suka ce ruwan da yake ka
shi ne ruwa,
shi ne ruwa. To labari da muke ji da an fito da makudan kudade ana taimakawa mutane yan Najeriya gaba ɗaya wanda abin shafa ta fanni daban-daban musamman ma mu yan kasuwa a kefin mu. So muna cikin wannan bayanai ana fito da shi wani lokaci wasu ana bin ana fito da su online haka mutum ya shiga ko matasa su shiga su shiga intanet nasu bisa fasika suna yin su wasu suna bin wannan hanyoyi suna samu wanda wannan kuma ba za mu ce yan kasuwa yanzu ne muke kan shirye shirye don mu samu mutane mu je da gurgurdu abin da ya shafi taimako din.
Wato ina kan ce ka karen gide da ku samu a kungiyance kenan.
To gaskiya kusan ba mu samu ba, akwai jihohi kaɗan da suka samu amma don yanzu tsarin da muka shigo da shi yanzu akwai tsari da na isa ta kawo. Mun zo na mu mitin da directors na Najeriya na Naisa ɗin sun ba mu fakin sun ce mu je mu kawo kowace jiha akalla na jihohi 19 na mutane akalla kamar 200. Yanzu mun fakin da mutane 300,600 wanda muka har da Abuja kai mutum 4,000 wanda yake aka zo muka ba na sadin da data su da komai su daka suna fike kadan kadan suna ba mutane in kasuwa. Yanzu kamar jihar Yobe su sun so mu samu kamar jihar jihar Gabu garin Abuja su daka sun so mu samu sauran jihohin kuma gaba da mun dora su a online muna bada directors din.
Wakilin ko ba ku yi kuka bane ko ya?
To ya dai dan gurgurdo kowa ya riga ya san matsalar da muke ciki kira kira da kuke abun da ya faru a 2020 na kowa ya sani, domin koda munan adama mun san an zo an rufe kasuwannin mu nan ba da yawa ba diwa, kuma ana tsara da mulkin da ake rufe ana kokari kuma a ji hankali mutanen mu su bi dokoki, saboda da nan gurgudu kuma san da mun sun bi doka an rufe tsawon lokuta daban da abun ba abun da ya faru ba. Amma ba za mu ce za ka neman wani abun da ɗan kasuwar kai da suka samu mun manta ba kwanakin baya akwai wani mun ji kamar mutanen keke nafil an ba su wani kudi a dare daga gwamnati wani lokaci ne sun dan samu sun kasafta da sauran ire-iren shi, so akwai wanda ya faru a wasu ne ba su mu, amma dai mu a kungiyance dai officially gashi a kungiyance a zuwa ce gashi
bayan magabatun corona. Haka nan kuma yan kasuwan sun ma koka game da matsalar tsaro da ke addaban Najeriya a yanzu.
Manyan abin da yake arewa ka dauka arewa gargajiyar mu shine farko kiwo noma da kiwo shine da kasuwanci, wannan abu uku shine tun da shi aka no aka no aka fito da duk wata dama da aka samu rijista aka samu a Najeriya ta zama unity aka zo aka samu aka samu
amma da man na aka samu
yawa da sauran duk wani shimfiɗin da aka wa Najeriya mu arewa shine arziki mu tun kafin tura su zo. Abu uku na muna kasuwanci anan tun lokacin da tura ba su zo ba ana kasuwanci a kasan nan, kuma ana kiwo kuma ana noma kuma har duk wani mutum mai shekara 40 in ka same shi yanzu abin da samu baban su a gidansa ya baban su tare irin mun duk wanda ta zo a lokacin da yana yaro ya so abin da iyayensa suke yi kenan, cikin uku da ka san baban ka yana abu ɗaya nan
tunda shi kuma yanzu abubuwan kuma to da ya shafe ku
abu kuma da ake destroy ana destroy totally gaba daya ai destroy din noma, domin an zo an samu tane tsoro wasu an wargadar da su kawai don haka ya zama kufai kowa sun noma da dawa arewa kasuwanci ya su ya gurbace ba wani sako ma ba ya zo a kasar nan kamar yan kasuwa masu tare da masu fasa kayayyaki ko manya-manyan yan kasuwa diloli malu
koma da menene dai fata ko shine Allah ka tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda hukumar da ke yaki da cin hanci ta kasar ta kaddamar da shirin kwatar kudaden haraji da suka makale a hannun kamfanoni da masana'antun da ke turjewa matakan biyan diyoyin kasar. Tuni hukumar ta halsiya ta ce ta karbo miliyan kusan 800 na sefa daga cikin irin waɗannan kudade, abinda shugaban kungiyar ANLC Racial Transparency Malam Mamman Wada ya yaba da shi kamar yadda za a ji a hirarsa da Sulaiman Munibarma ta wayar tarho.
Ba gaban gaba alshadin tabbiyi wannan san kudin da ya kamata a ba kasa a ba ƴan kasa tunda haraji ne ba a biya ba. Ina akwai waɗanda suke koma ganga su kibiyan haraji, akwai masu kaihin da suke koma ganga su kibiyan haraji. Wato in aka samu labari kamar waɗanda mutane ya kamata a ce ana kai musu haraji suna biyan haraji don haraji dole ne duk ɗan ƙasa yana biyan lanhu. Talaka na biyan lanhu bai kamata a ce ba mai ƙari ba ya biyan lanhu. Shi ne ma wannan rashin gaskiya, shi ne rashin adalci. Wannan abu da alsiya ta yi abu ne wanda ya kamata a ce ta ci gaba da yin shi. Lalle ya kamata a jinjina ta ci gaba da yin shi don saboda akwai mutane masu ƙarfi da yawa ɓoye waɗanda suke ƙin biyan haraji. Akwai mutane masu ƙarfi da yawa ɓoye waɗanda suke cin kayansu a ɓoye ba su biyan haraji. Me yasa ba su biyan haraji? Wataƙila suna harakoki da waɗanda ke amsa, wataƙila suna harakoki suna da damuka da ƙarfi. Suna da ƙarfi shi yasa ba su biya. Kenan a yi a yi abin da za a yi. To in haka kai yanzu alisha tana kai musu hari mun ga ganin mu abu ne wanda zai bada haske kuma za a yi haske ba da haka nan wato ba za a samu kuma a gaba ba wanda za a ce a shi ba a biyan haraji. Kamata a ce ba cikin ƙasa inda ke dokokin ƙasa cikin jamhuriya a ce wani ya koma ganga ya ce ba a biyan haraji. Babu wanda ke sama ga doka, kowa ƙasa yake ga doka. Abin da alisha ta yi ta ci gaba da yin shi wato babu wanda za a yi gagara a cikin ƙasa inda ya zama to ya bada hakkin ƴan ƙasa ne.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda kungiyar masu sukuwar dawaki reshen birnin Kwanni ta bayyana cewa ta tsige shugabanta Mamman Kwagiri saboda tana zarginsa da rashin iya jagoranci. Sai dai Tuni wanda al'amarin ya shafa ya yi watsi da wannan matakin kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni.
Al'amura ne suka turnike yanzu haka kungiyar ƴan sukuwar dawaki na gundumar birnin Kwanni bayan da sauran membobin kungiyar suka ce sun cige shugaban kungiyar tare da dakatar da shi da aiki ko magana da sunan kungiyar su.
President din mu shine Alhaji Kwagiri to mun ba shi jagoranci na president to mun gano ta yatta mu da shi ba za ta yi ba. To bisa ga renon inda muka yi hasso uku bai zakkuwa mu kuma shine yau daga ranar yau muka yi biro ta ka zo gaba ɗaya din mu muke tsaida shi. Muke bayan mun tsaida shi muka tura ma biro muka kira ta yamai yamai ta kace mu kira biro ta tawa mun kira biro ta tawa ta ce mu turo mata takarda SDG shi tura mata takarda yanzu dan haka mun cika takarda mun tura daga ranar yau jagoranci na Alhaji Kwagiri mun tsaida shi babu shi babu zancen jagoranci
ne barki na hanzi ni ne a trezorie na Kwagiri tunda an ka sa shi firjan amma tunda an ka sa firjan ina trezorie duk abun da ya kamata trezorie shi amsa a aje wajen shi in lokaci yayi akwai komisar Okon wanda zai zo shi binciki trezorie menene addakoi shi Kwagirin shi ka amsa komi shi a trezorie shi a firjan shi a SG
yanzu ina kudi suke
suna wajen Kwagiri saboda sai da ni tambayi shi ranna hili nice shin Kwagiri kai a firjan kai a trezorie kai a SG yace min eh komi da komi ya kwashi kuma babu mai iznin magana
sai dai shugaban kungiyar da membobin ta suka ce sun cige kuma sun tsaida shi da aiki da magana da sunan kungiyar ta ƴan sukuwar dawakin birnin Kwanni ya ce ho 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 shi da ci ku ba
ni na Alhaji Umar Kwagiri presidentin Kwanni na sukuwa ni mutum shi zaka kai tsaye ci ya cige ni ƙarya shi kai sai lokaci na yi kai mutum kai tsaye don kana da laihuhukan ka ni ina da laihuhukan ka zaka ce kai tsaye in ban ta gidanka ba dole sai na ta gidanka an zo an yi reno mu ko mu kira hudu baka zo reno ba
yalla kai akwai wani kuskuren da kaka tunanin kai yalla shi yasa sun ka dauki wannan mataki
kuskure na interior ne nace bani kuma ina da kuskure ai kan kara kuskure za a yi
san ba ba ka ne kuskure kai kai kane kane duka kai an amma a jin kudi kai ishe kai kowa da kowa
ni duk abin da an ka samu bakin hiji da cin abin da an ka samu hiji ni ka wace shi in tiyata treasury a aiko min wanda ya aiko kudi da wani gari ya zaka ya ce gashi ai mai su kuwa ne rike shi ko ku a kanun wanda ya iske ni ya ce ga kudi shi ya bukata su kuwa bai shidda su kan nan ba an ka tayi an ka ce an yi shi kuɗi na can gare ni
yanzu haka babu ko kwabo na sukuwa hannunka
kalillahi kalillahi in sun ka shirya da nan nika wace su
wannan lamarin ko yaya za shi kayarwa sai an haɗu a filin sukuwa a tseren da kungiyar za ta shiryawa a garin birnin Kwanni a nan gaba za a shirin ganin ko kwamitin rikon ƙwarya ne da membobin suka kafa halin yanzu ke jagoranci ko kuma tsohon shugaban ne ke rike da ragamar kungiyar ta masu sukuwar dawaki ta birnin Kwanni Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to kar dai a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagaran to yanzu kuma ga Sulaiman muni barma dauke da shirin nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma Har ila yau shirin na kasa na tarayyar Najeriya inda a makon jiya muka gutsuro muku kashin farko na hira da shugaban masu bukata ta musamman na jihar Kano a bangaren masu fama da laluruwar kafa Yahaya Yahaya wanda a shirin da ya gabata yayi bayani akan yanayin rayuwar da nakasassu ke ciki a yankin arewa maso yammacin tarayyar ta Najeriya inda a cewar sa har yanzu wasu ba sa baiwa masu bukata ta musamman matsayin da ya kamata a basu a dokance to a yau zamu ji matsayin wannan rukuni na al'umma akan maganar siyasa musamman a jihar ta Kano ga kuma abinda Yahaya ke cewa
gaskiya a wannan zabe da aka yi na ganin hukumomi mutanen mu sun fito da yawa musamman takarar shugaban karamar hukuma da councilors sun fito to an yi sulhu aka ce su yi hakuri domin dama ita takarar in ta zo irin wannan ana yin sulhu aka zauna aka yi sulhu aka ce mutanen mu su yi hakuri kuma idan an kafa gwamnatin su ma za a yi musu wasu mukaman dan ba za a bar su a baya ba dan gaskiya yawancin mutanen mu da an yi alƙawarruka akan abin da aka rubuta akan harkar takara da take saboda mutanen mu suna fitowa takara kuma ana yi da su sai dai kawai wanda nake fada ma ita siyasa yar ubangida ake musamman siyasar mu ta kasar nan wa ka sani wa ya sanka to mu har yanzu ba mu shiga wajen mutanen da za su ce ai a fito da wani kai a sashi shine kaza ba ba za mu manta da tsohon gwamnatin jihar Jigawa ba ba wanda ya taba mana wannan yace kawai majalisa ta jaha ta dutse kai a barwo mai bukata ta musamman Alhaji Sulalamido gaskiya yayi wannan dan akwai wani dan majalisa wanda ya na dutse shine ma bai ciyaman na kungiyar mu ta kasa ta Najeriya a yanzu Alhaji Adamu Jigawa Tsada akan wulciya yake tafiya shi yayi majalisar jaha ta dutse har shekara 8 shekara 4 kai yayi so kaga in za mu samu irin wayannan a ce wannan gwamnati shi ma ya ce shi ma kamata a ce an tashi gwana local gamman ko kuma nasara local gamman a ce mai wanda zai wakilci majalisa a ce mai bukata ta musamman ne saboda idan an gwada mu za a san muna yin abubuwan da ya kamata kuma rashin gwada mu din ne shi yasa ake ganin uwa ba za mu iya ba amma an gwada sai mun fuma wa'anda suke kai din yi din
to lura da irin waɗannan matsaloli na rashin samun sukuni a sahun al'umma yasa kungiyoyin na kasassu dagewa akan maganar ilimin masu bukata ta musamman kamar yadda bakon shirin ke fada
kullun burin mu ga mai bukata ta musamman yayi karatu kullun a tarurrukan da muke yi duk sati biyu idan ka je ofis din mu na Kabuga zaka ga mutane da kawo local gamman 44 sun zo domin su ji me za mu faɗa kuma kullun kiran mu da muke na farko shine a koma makaranta ayi karatu bayan nan in mun je karshen taron mu zamu sake cewa a hakuri a koma makaranta domin kada ka ga kana da bukata ta musamman ka girma ba za ka tafi primary ba ko abin nan akwai makaranta da ake yi ta irin ilimin manya din nan ta baban ladi duk mai bukata ta musamman zai shiga wannan wajen kyauta ne baban ladi ba abin da zamu ce ba sai Allah ya saka wa da alheri yana ba mu gudunmuwa akan harkar tafi da ilimin mu duk mai bukata ta musamman ya zo wajen nan kyauta zai karatu nake ba su misali akwai na Alhaji Ibrahim dan cikin mu ne mai bukata ta musamman ne anan yayi makarantar sa yayi primary yayi secondary yanzu yaje yayi wannan makarantar ta wajen gadan kai din nan ko in zaka tafi haya gusau yawa har ya gama yayi diploma sa yanzu aiki yake yi kuma da wannan baban ladin ya fara kuma yanzu ga abu da yazo mana an ce za commission din mu da take da sa hannu doka wata hukuma da aka yi mana ta mai bukata ta musamman to yanzu kaga an ce masu bukata ta musamman su za su yi aiki a wurin to idan baka da karatu ta kaga za ka yi aikin a wajen shi yasa koyaushe muke kungiyar mu take bada muhimmancin ayi karatu sannan kuma a koyi sana'a
to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin to amma kafin nan muna sanar da ku cewa daga ranar 15 ga watan Fabrairu nan na 2021 shirin na kasa zai tashi daga ranar Alhamis zuwa ranar Juma'a a shirin mu na hantsi wato karfe 8 agogon nishar da Najeriya 7 na safe kenan a kasar Ghana sai ai mana ahuwa game da kuran da muka sha a sanarwar da muka bayar a makon jiya yanzu a madadin bakonmu Yahaya shugaban kungiyar masu fama da rashin kafa na jihar Kano da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku sai anjima
a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana
wani dan sanda kuma ya kashi kansa a nan Accra wannan ne labarin da jaridar Ghanaian Times ta rawaito jaridar ta ce Constable Eugene Yelnona na National Protection Unit da ke a headquarter ɗin sanda ana zargin cewar ya kashe kansa a jiya bayan ya harbi kansa da bindiga na samfurin AK rifle a nan Accra Constable Yelnona yana akan aikin gadi ne a gidan Mr. Gilchrist Olympio tsohon babban dan adawan kasar Togo a nan Accra inda aka gano gawarsa da rauni na bindiga a cikin kusfa na wannan gida wata majiyar ɗan sanda a Accra Regional Police Command ta tabbatar da hadarin ga jaridar Ghana Times a nan Accra jiya tana mai fadan cewar an kai gawar wurin adana gawayen hospital ɗan sanda haramci akan tarurrukan jama'a bai hada da bukin aure ba ministan labarai Ofon Kurma ne ya faɗi haka kuma babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic ta rawaito jaridar ta ce minister da aka ware domin ma'aikatan labarai Mr. Kojo Ofon Kurma ya bayyana cewar gabatar da haramci akan tarurrukan jama'a da shugaban kasa ya gabatar da sanarwarsa a ranar Ladi bai hada da haramcin bukukuwar aure ba sai dai ya hada ne da shagulgula kamar party da kuma dina da kake dangantawa da irin waɗannan bukukuwa da party da ake dangantawa da makoki da aurayya sune aka haramta sai dai ya nuna cewar harkoki kamar shagulgula irin na party party da kuma dina da ake dangantawa da waɗannan abubuwa kamar makoki da bukin aure sune aka haramta ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin ta rawaito COVID-19 ya kashe Bafo Bani jan jarida na Radio Gold jaridar ta ce mutuwar da aka rawaito na babban manager Radio Gold Saint Bafo Bani wanda kuma shine babban jami'in zartarwa kuma na wanda ya hassasa company na Network Broadcasting Company Limited Mr. Bafo Bani anan cewa ya mutu ne daga cutar coronavirus da sanyin safiyar ranar Litini daya ga watan Fabrairu shekarar 2021 ba a disan lokacin da ya kamu da wannan cutar ba da kuma tsawon lokacin da ya kasance yana kwanciya a asibiti sai dai tarin ma'aikatar da ke aiki karkashin sa sun nuna cewa sun jima ba sa samun labarin sa sai dai wannan labari na mutuwarsa kurum da suka ji kwasam Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
an gaishe ka Ridwan zamu kuma kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnati na Amurka
Amurka za ta ci gaba da zama member hukumar lafiya ta duniya WHO jim kadan da rantsuwar kama aiki Shugaba Joe Biden ya rataba hannu kan wata wasiƙa ta janye shawarar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump yanke ta ficewa daga hukumar lafiya ta duniya din. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi magana ta waya da shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus inda suka tattauna kan shawarar da Amurka ta yanke ta sake komawa cikin hukumar ta WHO. Da biyan kudaden da ke kanta tare da aiki tare da karfafawa da kuma inganta hukumar ta WHO Mataimakiyar shugaban kasa Harris ta jaddada cewa da ita da shugaba Biden sun yi imanin cewa hukumar ta WHO tana da mutukar muhimmanci wajen yaki da COVID-19 da kuma samar da gagarumin shirin yaki da annoba na duniya baki daya An nada Dr. Anthony Fauci a matsayin sabon shugaban tawagar Amurka a zagaye na 148 na taron kwamitin gudanarwa na WHO. Yayin jawabinsa a taron kwamitin gudanarwa na hukumar ta WHO, Dr. Fauci ya ce, "Na shiga sahun takwarori na wakilai wajen gode ma hukumar lafiya ta duniya saboda rawar da ta taka wajen jagorantar jama'ar duniya wajen daukar matakai kan wannan annobar." Gwamnatin Biden tana kuma da niyyar taka rawa sosai wajen inganta lafiyar duniya da goyon bayan matakan kare harkokin lafiya na duniya da kuma samar da makoma mafi kyau ta fuskar lafiya ga dukkan jama'a inji shi. Dr. Fauci ya sanar cewa gwamnatin Biden na da niyyar sa hannu a shirin COVAX don fadada hanyoyin samun rigakafin COVID-19 da jinyar cutar da gwajinta da kuma samar da su a fadin duniya. Manufar COVAX ita ce hanzar ta samar da rigakafin cutar COVID-19 da kuma tabbatar da wadata shi ga kowace ƙasa a duniya. Wannan rana ce mai kyau ga hukumar WHO kuma rana ce mai kyau ga batun kiwon lafiya a duniya, a cewar Director General na WHO, Ghebreyesus. A wani sakon Twitter ya ƙara da cewa, WHO yali guda ne na kasashe kuma dukkan mu muna farin cikin ganin Amurka za ta ci gaba da kasancewa cikin iyalin. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da Magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da Magaram.